haka ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka VOA sashen Hausa ke magana. Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma alheri Grace Abuche tare da Aisha Ma'azu muka sake cikowa da wannan shiri na hankali kafin ajin kuji abinda muke tafa da shi ga Aisha da muhimman kanin labarai.
So za ku ji cewa hukumomin Pentagon sun ce jami'an ta 50 ne suka yi rauni sakamakon harin da Iran ta kai a sansanin ta dake Iraki. A jiya Talata ne aka kammala sauraron bayanan lauyoyi masu kare Trump kuma karshen babin farko a shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Hakanan kuma za ku ji cewa shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ci alwashin kawo karshen cutar coronavirus wacce ta barke a kasar tare da lakumin rayuka da dama.
Kungiyar ɗaliban jihar Plateau sun kira wani taron manema labarai a jihar Borno domin neman gwamnati ta ceto ɗaliban da kungiyar Boko Haram ke garkuwa da ita bayan kashe ɗaya daga cikin ɗaliban da kungiyar ta sace a hanyar su zuwa makaranta.
Mafi mahimmanci shine a duk sanda mutum ba shi da lafiya ko ana cikin annoba ne ko ba annoba wanda suka fi dacewa su ba shi shawara wanda ya kamata a yi su ne ma'aikatan lafiya wanda suke su ne kwararru.
Aisha za ta gabatar da shirin yanayi da muhalli shirin da zai rika gayyatar kwararru domin yi muku bayanai kan abin da ya shafi yanayi. Muna kuma dauke da sharhin jaridun kasar kamar wato kasar Kamaru kamar yadda muka saba kuma ba ko masu saurare bayanan ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Pentagon a jiya Talata sun bayyana karuwar jami'an dakarun Amurka da suka samu raunin kwakwalwa a sakamakon harin makamin nukiliya da Iran ta kai wani filin jirgin saman Iraki a farkon watan nan zuwa 50. Wannan shine karo na uku da ake samun karuwar waɗanda suka yi rauni. Wannan adadin waɗanda suka yi jikkata ya ci karo da bayanan Trump na farko bayan harin cewa babu wani dan Amurka da ya rauni a harin. Yan kwanaki bayan kai harin hukumomin sojan kasar sun bayyana cewa jami'ai 11 ne daga dakarunta suka samu rauni. A makon jiya kuma hukumomin Pentagon suka bayyana cewa mutane 34 ne daga jami'an da suka raunata. A jiya Talata, Lieutenant Colonel Thomas Campbell mai magana da yawun Pentagon ya ce an samu karuwar mutane 16 da aka gano cewa sun samu rauni a kwakwalwa. Cikin waɗannan mutane 50 din, Campbell ya ce 31 daga cikin su sun koma bakin aiki. Jami'an sun samu kulawa ne a Iraki da kuma cibiyoyin lafiyar sojan kasar daga ciki har da cibiyar lafiya ta yankin Landstuhl, asibitin sojan Amurka mafi girma da ke wajen nahiyar Amurka da kuma wani cibiyar lafiyar soja mallakin Amurka da ke Kuwaiti. A jiya Talata ne lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump suka kammala gabatar da bayanansu. Inda suka fada wa 'yan majalisar dattawa 100 da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da Ukraine. An kammala babin farko na sauraron shari'ar tsige shugaban a majalisar dattijai, inda ake takaddama akan gabatar da sabbin shaidu ciki har da tsohon mai baiwa shugaban kasa wato baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro wato John Bolton a babi na gaba. Masu kare shugaban sun yi amfani da rabin lokacin da aka shata musu ne kawai, inda suka fada wa 'yan majalisar dattawan cewa yunkurin 'yan Democrat na tsige shugaban kasa yana da hadari. Amma har yanzu ba za a ce an kammala shari'ar ba tunda ana dada zafafa batun gayyato mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro John Bolton. Yayin da ake sa ran cewa sanatoci 'yan Republicans hudu ne kawai za su mara wa sanatocin Democrats baya akan sauraron bahasin shaidu. Ba duk 'yan Republicans ne suka amince da shari'ar da ake sa ran Bolton zai bayar ba. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya ci alwashin cewa kasarsa za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus wacce ta barke a kasar kuma ta lakumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a kasar Sin da ma wasu sassan duniya. Shugaban Xi ya yi wannan alkawari ne a jiya Talata a babban birnin kasar Beijing. Yayin da yake ganawa da Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban kungiyar lafiya ta duniya wato WHO, kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ruwaito sun ce, Xi ya fada wa Ghebreyesus cewa ba za mu bar wannan mummunar cutar da ta yi nasara ba. Hukumomin lafiyar kasar Sin sun bayyana karuwar mutane 26 da suka mutu a sakamakon cutar a jiya Talata, daga ciki har da mutum na farko da ya mutu a babban birnin kasar Beijing. A yanzu adadin duk mutanen da suka kamu da cutar ya haura 5974 a kasar ta Sin. Hukumomin sun sanya dokar hana kiwo a kwariyar birnin Wuhan kuma tushen cutar, tare da hana shiga ko fita daga birnin. Da yawa wasu daga cikin birane da ke yankin Hubei, wanda Wuhan ya kasance babban birnin biranen yankin, an kakaba musu takunkumin hana yawo. Hukumomin Wuhan suna kokarin kammala wasu sabbin asibiti guda biyu musamman don kula da waɗanda suka kamu da cutar da adadin su ke ta haurawa. Japan da Amurka na daga cikin kasashe da ke yunkurin fitar da 'yan kasarsu daga Wuhan.
Ba gai da Aisha, an jima kadan za ta sake shigowa da karin labarai. Amma kafin nan bari mu koma kan batun garkuwa da kuma kashe dalibai da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi a waɗansu sassan Najeriya, da ya sa kungiyar daliban jihar Plateau na jami'ar Maiduguri kiran taron manema labarai domin bayyana takaicin wannan lamari da kuma neman taimakon hukumomi. Francis Katmuna Tit shi ne shugaban kungiyar, ya kuma zanta da wakilin Haruna Dauda Biyu bayan taron.
Kwanaki dan uwanmu da zai dawo daga makara daga hutun Christmas ran 9 ga watan 1 wannan shekara, ana zuwa hasari ya same su sun shiga nan su Boko Haram wanda an kidnap nasu. Mu a association na NAPS mun ji labarin, mun yi ta kokarin mu, mun je mun samu school management, mun gaya musu ga abin da ke faruwa, su ma sun ce labari a samu su. Haka sun fara bi har suka je sun samu VC da oda mutane, manyan mutane, a ganin da za yi a samu a fitar da su. Amma bayan sati biyu mun ji labari ɗayan su Boko Haram sun ɗauka ransa, shine Rovul Dasia Dalib.
Shi ma dalibi ne a jami'ar mu.
Shi dalibi ne a Department of Biological Education Part 1 student.
Wato shi ma yana daga cikin yayan kungiyar ku na daliban jihar Plateau kenan.
Yana cikin kungiyar.
Kun samu labarin kisa sa a nan ku samu?
Mu iyayensa suka kira mu suka ce mana ga abin da suka gani a media, a su media video sa da yadda aka kashe shi. Shine mu ma muka bincika, mun ga video kuma mun tabbatar shi ne aka kashe.
Suno ne aka kama?
Su guda biyu aka kama da shi, da Lillian Daniel Gang, ita ma tana Department of Zoology Part 1 student.
Ita ma 'yar jihar Plateau din ne?
Ita ma 'yar jihar Plateau.
Amma ya labarin take yanzu gare ku?
To gaskiya yanzu muna kokari mu ji ko ya take, ba mu iya mun samu kokarin labarin ta ba. Sai dai fatan mu shine Allah ya sa tana da rai, kuma management na school suna kokarin su gani ya za a yi ita ma a samu a sake ta.
Shi wannan saurayi dalibin zai kai shekara nawa ne?
Yana shekara 22 daidai.
Kuma kamar yana karatu a jami'ar nan shekaran sa nawa a jami'ar Maiduguri?
Bai kai shekara ba, sabon shiga ne. Da yake ya gama NCE shi a Federal College of Education Panshin a Plateau State, ya apply anan as a direct entry student. Shine an bashi admission kenan, ya registration ya fara lectures kenan na wata daya da rabi kenan, an samu hutun Christmas ya tafi garin dawowa kenan wannan abun ta faru da shi.
Iyayensa kamar wani hali suke ciki yanzu?
Gaskiya lokacin hankalin su a tashe, don ba su sani ya shiga hannun su Boko Haram ba. Su suna da kiran numban shi baya shiga, shine suka kira mu a makaranta ga dan su ya bar gida, so suna tunane ko ya isa makaranta, suna da kiran numban sa baya shiga. Muna kan bincike shine mun samu labari Boko Haram sun kama wayan su, mun tuttura hotunan, sai akwai wanda suna mota lokacin da abin ya faru, sun ce wannan hoton na cikin wanda Boko Haram sun tafi da shi.
A ina ka kame su?
A Auno along Yobe Borno Expressway,
a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu kenan ko? A cikin wace irin mota ce? Motar ce ko motar kasuwa ne?
Motar kasuwa.
Su biyun naka soke a cikin motar ko kuma ko wasu mutane?
Su biyu aka fahimcin nasu suka fita, an tambaye su sunayen su sun faɗa daga ina Plateau State, an ce masu su sauka su biyu din.
Aka tafi da su da shi da wannan yarinyar?
Yanzu ita Lillian ba mu da labari a kanta.
Shin wani kira za ku yi wa gwamnati ganin cewa ta shiga an kokarin sako ita wannan Lillian din tunda ana tunanin kamar har tana raye?
To mu muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma jami'an tsaro, duk hanyar da za a yi a taimaka a sake ta, mu za mu gode, domin yanzu haka hankalin jama'a a tashi a wannan yanayi, kuma yanda labe hankalin su ba a kwance ba don wannan abun ba zai kare akan mu yan plato kade ba duk jaman saro wanda mu duk dalibe wanda muke bin Borno Yobe Expressway ba mu da kwance hankali a wannan yanayin
ma da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Aisha da karin bayanai kan halin da duniyar ke ciki.
Babban jami'in diplomasiyan Amurka a Afirka ya ci gaba da matsawa shugabanni 'yan tawayen Sudan ta kudu da su kafa gwamnatin Gambiza a gabanin wa'adin da aka shata musu watan gobe. Tibo Nagi ya ce ya kamata shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Riek Machar su kawo da bambance-bambancen da ke tsakaninsu wanda ya kawo tsaiko a batun kafa gwamnati bayan yakin da ƙasar ta fama da shi a ƙasar da ta fi ƙarancin shekaru da kafuwa. Nagi, mataimakin sakataren gwamnatin Amurka akan al'amuran Afirka, ya ce Kiir da Machar ba su da wata hujja da zai sa su ci gaba da jinkirta wannan al'amari da aka tsayar wato da aka tsayarwa zuwa 22 ga watan Fabrairun bana wanda aka amince a ƙarshen shekarar da ta gabata. Nagi ya zanta da manema labarai ta wayar ta Lahore daga babban birnin ƙasar Khartoum a jiya Talata bayan kammala wani zagaye da ya kai shi har ƙasar Kenya, Somalia, Sudan, Sudan ta Kudu da Kamaru. Nagi ya ce Amurka na tattaunawa da sabuwar gwamnatin kasar Sudan domin gano bakin zaren kalubalen da gwamnatin riƙon ƙwarya ke fuskanta bayan da aka hambar gwamnatin Umar al-Bashir a watan Afrilun bara. Nagi ya ce zai ɗauki lokaci kafin Sudan ta saba da mu'amalarta da Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana shirinsa na zaman lafiya a yankin ƙasashen gabas ta tsakiya a jiya Talata. Shugaban wanda yake fatan kawo maslaha a yankin ya tsaya tare da Firam Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Wannan tsarin da na gabatar zai faranta wa duk bangarorin biyu ta hanyar baiwa duk bangarorin iko, abinda zai kawo da matsalar da ake samu tsakanin Falastinawa da hukumomin tsaron Isra'ila, Trump ya ce a fadar White House. San babu wani wanda ya wakilci bangaren Falastinawa waɗanda tun farko suka nuna ƙin amincewarsu da wannan shirin zaman lafiyan tun ma kafin su san abin da tsarin mai falle 80 ya kunsa, kuma ba a shawarce su ba a lokacin tattaunawar. Trump yana ganin cewa wannan ƙin amincewar tun farko zai haifar da jinkiri na wani lokaci. Kana a jawabinsa ya ce ya aika wa Abba Abbas wasiƙa inda ya sanar da shi cewa idan ya zabi tafarkin zaman lafiya to Amurka da ma sauran kasashe a shirye suke su tsaya tare da ita kuma za su taimaka mata a hanyoyi da yawa. Amincewa da wannan tsarin zai kai ga zuba jarin dalar Amurka miliyan 50 a yankin nasu, wanda zai samar wa Falastinawa sama da ayyuka miliyan guda a tsawon sama da shekaru 10. Hakan kuma zai haɓaka kudaden shigan Falastinawa har ninki so uku, Trump ya alkawarta.
Cewa gaida Aisha da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za ku iya aiko mana sako kai tsaye a koda yaushe a lamba 2022-0994-42. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangiji na kai nake, lafiya Ubangiji na kai nake wadege, lafiya Ubangiji na kai nake wadege. Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko. Ya Rabbi kara kara man dan iti da safo, bibiya wa mai nisa har da riski bako. Kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni ko batin yabon ba aiki ne ya Ilahi ruji. Kar ka shafa roko na zuljada da azbi, ba nisansa ta tace du yana shakalbi. Dai ruko da mai haske mu dafa hadidi.
shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko ajaji jirgi lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukan girma du dada wa karshe arzikin banu adam mai zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi margitar kuma kane kurama a fashi shi ya saukar ayayye duniya a wushe banguri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina shaye
madalla yanzu kuma ga Aisha da shirinmu na gaba
shagamanka kai
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli sunana Aisha Mu'azu amma kun jiya mun koro bayanai game da yanayi sauyin yanayi da abubuwan da ke janyo matsalar sauyin yanayi domin samun kyakkyawar shimfidar shirin to insha Allah yau ma dorawa zamu yi daga inda muka tsaya a wancan makon Har yanzu dai bakon namu Professor Adamu Idris Tanko yayi bayani game da yadda dan Adam yake assasa wannan matsalar.
Wajen harkar noma yadda muke zuba wasu chemicals misali ka dauka a ce an kira shi taki. Duk inda wannan al'amari ne na yau da gobe da dan Adam yake to waɗannan abubuwan duk suna da nasu illa. To sai ka ga imamar ana samun imamar yanayi ta wannan hanya. Haka zaka ga mun kunna ba babur yau mun samar mu kaman nan mu da muke Afirka sai a ce okay babur yana buƙatar mix sai ka ƙara mix din dan yayi kauri domin kar ya kone sai ya fuka ya danga fito da hayaki sai ka ga manyan killoli ne da suke faruwa sai ana ganin cewa za a kai yanayin da dan adam zai zama na cewa rayuwarsa a duniya kamar yana tana da ban tsoro ana ganin nan gaba abin zai kamari domin idan aka samu canjin yanayi kusan komai a duniya ya
a likitance kuma ga abin da Dr. Ibrahim Kana yake cewa
ta hayaki da kura da makamanta kai ne yana kawo illoli ga mutane da suke shikan hayaki da bai kamata ba
haka
to shi sa ke kokarin batun global emission wannan hayakin da ke fitowa yana kawo illoli ga lafiyar jikin mutum musamman hanyar numfashin mutum to shi yasa wasu lokuta muke gani cewa ana samun karuwar cututtuka irin su kansa musamman ma kansa of the dogs wannan yana da dangantaka tare da wannan hayakin duniya yana nuna akan cewa wannan cututtukan kansa ba na manar lungs kawai ba hadda ko idan har cikin Allah suke yanzu
a bangaren shi kuma Awal Usman yayi bayani game da matakan da gwamnati ke dauka wajen rage radadin da wannan matsalar ke haifarwa
sai ma'aikata wadda ake cewa Great Green Wall wannan ma'aikata musamman an yi ta ne saboda irin waɗannan abubuwa su musamman ma'aikata ce wadda take shuka bishiyoyi waɗanda su bishiyoyin nan in kin duba su ne suke rage wannan gurbatar yanayi da su suke fitar da iska mai kyau a lokacin da mara kyau ta yi yawa sannan akwai bangare guda ɗaya da suke fitar da wasu irin harshe na girki wanda baya buƙatar itace mai yawa duba da yadda mutanen karkara suke amfani da itace su kusan da abubuwan da suke na mu'amalar su ta yau da kullum to akwai irin wannan itatuwan girkin risho da ake basu wanda shi baya buƙatar itace da yawa sannan idan suna amfani da wutar itace su haska wani abun buƙatar su ita wannan ma'aikata ta Great Green Wall ta samar da fitilu wanda fitilun suna amfani da hasken rana sannan wani abu ne ma wanda yake buƙatar kamar koyar da sana'a ne wanda sana'ar zai ta za ta rage yanayin yanda suke sara bishiya su sayar dan su wasu bukatun su duk wannan ita ma'aikata ta dauka tana kokarin ta ga yanda za ta kawo karshen wannan abu kuma ba ita kadai Greg Greenwald ba akwai Ministry of Environment a federal akwai a state akwai afforestation programs a jihohi da waɗanda duk waɗannan abubuwan da suke yi ya ci ga in kika tattara duk abubuwan da suke yi baya wuce a samu wa ƙasar kamar matsaya a harkar dumamar yanayi
sukan kurciya jawabi ne Farfesa Sani Abubakar Mashi shugaban hukuma mai kula da yanayi ta Najeriya jan hankali yayi ga al'umma
babban abu shine ya kamata jama'a su san cewa duniya wata kowa da kowa ce ba ta gwamnati ba ce to saboda haka jama'a in za ta zo ka dau wani mataki za ka yi wata rayuwa ka duba ka gani cewa wannan rayuwar da kake zuwa kake yi za ta kawo illa koko domin in ka zo ta kawo illa sai ta shafe ka sai ta shafe wani naka musamman to in Allah zai sanya mutane su zo dumdum wannan to shi zai sanya ki ga cewa ko yaushe fadakarwar da ake yi da mu hukumomin gwamnati muke fadakarwa a daina dole mutane su rungume shi ba haƙin gwamnati bane ba su cewa su za su zo su sanya ka ka daina abin da kake in aka ce ma ka daina in aka baka shawara kar ka dauka in dai Allah zai sanya jama'a su zo su dauki su shiga wannan su dauki wannan matakin to ana sa ran cewa za a yi nisa sosai wajen shawo kan ita wannan matsala
kuma masu sauraro iya abinda lokaci ya bamu damar ka muku kenan a cikin shirin namu na yanayi da muhalli na wannan makon sai ku tara da mu a makon gobe yanzu madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku da kuma bakin namu ni Aisha Ma'azu nake cewa ba assalamu
To a gaishe ki wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1725 da kuma 60 sai kuma za a saurare mu a VOA Africa a mita 102.5 haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kai tsaye yanzu kuma ga Awal Garba da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun kasar Kamaru a wannan mako
Zan fara shirin da namu na wannan makon ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta rawaito mana cewar maharan Boko Haram sun kona ƙauyuka da dama har ma sun yi awuba da dimbin al'umma a kan yakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridar da message ta kasar Kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar ta bawa kungiyoyin jami'u a fadin kasar damar su fara gangamin yakin neman zaben kananan hukumomi kuma na ɗan majalisar dokoki na kasar har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 jaridar Afrin Media kuma korafi ta yi kan yanda hukumar zaben kasar Elecam ko Election Cameroon anda har yanzu suka gaza mika wa mutane katunan zaben su kasancewar ana gab da fara kada guri'u a kasar jaridar Dusant kuma ta ce a jihar yammacin kasar Jamhuriyar Cameroon yan gudun hijira daga jihohin yan ware guda biyu suna tururuwa zuwa cikin jihar domin neman mafaka jaridar quotidien ta kasar Kamaru ta ce karo cewa zabe da jagoran adawan kasar yayi Maurice Kamto farin jinin sa ya fara disashewa a fagen siyasar kasar sai jaridar son ita kuma ta ce al'umman jihohin yan awaren kasar guda biyu suna barin garuruwan su kasancewar irin barazanar da masu dauke da bindiga suke yi musu a wannan yankin sai jaridar Leswara ta kasar Kamaru ta ce masu dauki da bindigogi a bangaren yan awaren kasar sallahi takobin cewar za su hana gudanar da zabe a jihohin nasu guda biyu jaridar Kalarama ta ce yan adawan kasar Kamaru sun fara korafi kan yanda suke hango cewar jam'iyya mai mulkin kasar RDP ko CPDM za ta aikata magudi a zaben da za a gudanar jaridar Kamaru ma ta ce yawancin jam'iyyun adawa a fadin kasar jihohin Burya Kamaru sun yi hadin gwiwa tsakanin su a zaben kananan hukumomi domin suna bukatan karban kujeru daga hannun jam'iyya mai mulkin kasar RDPC. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Guardian, inda ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fara karfafa matakan tsaro a fadin kasar domin ganin ta cimma burinta na dakile ƴan ta'ada a kan iyakoki da kuma cikin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ba da Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
So a gaida Muhammad sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shari na garin Garbace da nan da kungiyar muryar talaka ta kasar Shajar Taraba. Daga da wannan annoba ta coronavirus da ta bayyana a kasar China wanda kuma take kokarin mamaye kasashen duniya da dama, da kuma wannan cuta ta lassafi ba da ita kuma ta bayyana a Najeriya kuma take kokarin mamaye wasu jihohi da dama, a baki ɗaya su muna addu'an Allah ya kawo mana ƙarshe na wannan cututtuka a duniya, da kuma fatan shugabanni lafiya na duniya za su sake tsaye domin kawo kandagarki ko mu ce magungunan da za su kawo ƙarshen wannan cuta, da kuma fatan waɗanda Allah ya tura musu wannan jarrabawa na duniya Allah ya ba su sauki.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Da kyau ma'aikatan gidan Radio America, sannun ku da kokari. Ra'ayina na yau zan yi kira ne ma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma gwamnoninmu na Najeriya. A gaskiya muna so su kula da ilimin primary school a Najeriya, duba da yadda yanzu ɗalibai suke da yawa kwarai da gaske a Najeriya. To yana da kyau ilimin primary school a ƙara kula da shi kwarai da gaske, duba da yadda malamin suke so a ci gaba da tallafa musu da kuma gyara makarantun da ƙara su.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ra'ayina zan fitar kuwa ina son Umar Rais ya ja hankalin su shari'a Allah. Su kone shugaban ki gaba ɗaya Allah ya yi maganin su. Ya kuma Umar Rais da Umar Shari ban kawanin ta ba a duniya. Kuma don haka mu muna goyon bayan wannan ya sarfiya da an kan yi ke kisa.
Ra'ayoyin ku masu saurare, yanzu ga Aisha da tashin muhimman kanin labarai.
Ta takaice, hukumomin Pentagon a jiya Talata sun bayyana karuwar jami'an dakarun Amurka da suka samu raunin kwakwalwa sakamakon harin makaman nukiliya da Iran ta kai wani filin jirgin saman Iraki a farkon watan nan zuwa 50. Wannan shine karo na uku da ake samun karuwar waɗanda suka yi rauni. A jiya Talata ne lauyoyin da ke kare shugaban Amurka Donald Trump suka kammala gabatar da bayanansu, inda suka fadawa 'yan majalisar dattawa 100 da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da Ukraine. An kammala babin farko na sauraron shari'ar tsige shugaban a majalisar dattijai, inda ake takaddama akan gabatar da sabbin shaidu, ciki har da tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro John Bolton a babi na gaba. Shugaban ƙasar Sin Xi Jinping ya ci alwashin cewa ƙasarsa za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus, wacce ta ɓarke a ƙasar kuma ta lakumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a ƙasar ta Sin da wasu sassan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka a Afirka ya ci gaba da matsawa shugabannin 'yan tawayen Sudan da ta kudu da suka kafa gwamnatin Gambiza a gabanin wa'adin da aka shata musu watan gobe. Thibaut Nagy ya ce ya kamata shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir da shugaban 'yan tawayen Riek Machar su kawo da bambance-bambance da ke tsakaninsu, wanda ya kawo tsaiko a batun kafa gwamnati bayan yakin da ƙasar ta fama da shi a ƙasar da ta fi ƙarancin shekaru da kafuwa.
To a gaishe ki masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin ciwon mace da ke ba mata damar musayar miyau kan abin da ya shafi rayuwarsu. kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta ta hada da Facebook da Twitter domin yin tsokaci akan wannan shirin baki ɗayansa ko kuma aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Aisha Mu'azzam ta karanto labarai da Salama Abu da haɗa shi da bada umarni da ma injiniyarmu na yau Alheri ke muku fata alheri.